إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin juma'a 23 ga watan Jumadal Akhir hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama shekara 1442 wanda ya dace da lissafin 30 ga watan February lissafin wato nawa ga wata ne 5 ga watan February shekara miladiya ta 2021 daga wannan aji namu na Fasl Sheikh Al-Albani lil Usul daga makarantar Darul Hadith Salafiyya da ke Zaria a Nigeria makarantar Malam Albani Zaria insha Allah kamar da aka sani a wannan aji namu mun saba yin darussa ne mabambanta daga littafai iri daban-daban wanda suka shafi ilmomin usul da ulugul ala dangin mustalahul hadith dangin usulul fiqh maqasidush shari'a dangin ainihin usulut tafsir dangin ilmul jarh wa ta'dil da ire-iren su to Allah cikin iyawarsa muka ga dacewar zamu ƙara wani darasi da ke da alaka shi ma da usul din wanda zamu dinga yin shi insha Allah shi ma a cikin jerengen darussa da muke a wannan aji dan haka wannan shine darasi na daya a cikin wannan jerengen darussa da muka mustaki da ladabi da biyayya wanda zai shafi ilmomi ne na makarimul akhlaq a bisa hasken shari'ar musulunci da hasken shari'ar magabata insha Allah wadancan kuma da muka saba zamu ci gaba da musul coding kamar da muka saba lamba kasar na 100 da kaza da kaza wannan shi kuma insha Allah zai zama lambobin shi daban sai mu kira shi da suna wato darasin ladabi da biyayya kasar na 1 ko darasi na 1 wannan kenan insha Allah to a wannan darusa kamar yadda muka saba a wannan aji mukan yi amfani da littafai ne mabambanta ba da tashi kwaya daya muke dogara da shi to muna so za mu yi amfani da littafai guda uku a wannan aji domin bibiyar su don karantar da wannan ainihin wato darasi na al akhlaq wal adab ko makarimul akhlaq littafi na farko shine littafin kitabul adab na al imam al hafi Abu Bakar ibn Abi Shayba rahmatullahi alayhi wanda ya rasu shekara ta 235 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibn Abi Shayba mai littafin kitabul musannaf wanda aka sani malamin su Bukhari da Muslim Allah ubangiji ya gafarta mishi wannan da zamu amfani da shi shine takhriji da tahqiqin al-doktor Muhammad Rida al-Qahuji al-doktor Muhammad Rida al-Qahuji wanda aka buga a Darul Bashair Islamiyya su suka buga wannan ainihin bugu ba tare da sun ambaci kwanan wata ba wannan shine nuska da zamu amfani da ita ta wannan littafi littafi na biyu shine littafin Makarimul Akhlaq lil Hafiz Abubakar ibn Abi Dunya wannan da ke hannuna shine bugu da tahqiqin Majdi As-Sayyid Ibrahim wanda aka buga a ainihin wato kasar Misra matba'atu maktabatu sa'i da ke kasar Misra su suka buga da ta'awun da wata maktaba a kasar Saudi Arabia wannan shine tahqiqin da ke hannuna wanda za mu yi amfani da shi littafin Malam Abubakar ibn Abi Dunya rahmatullahi alayhi sunan shi Abdullah ibn Muhammad ibn Ubayd ibn Abi Dunya ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mishi kuma ba mu yi tarihin kowane daga cikin su kadan kadan littafi na uku da zamu amfani da shi shine al-muntaqa min kitabi makarim al-akhlaq wa ma'aliha wa mahmudi tara'ikiha asalin shi makarim al-akhlaq wa ma'aliha wallafar Abubakar al-Khara'iqi Abubakar al-Khara'iqi Abubakar Muhammad ibn Ja'far ibn Sahal al-Khara'iqi shine rubuta asalin littafin shi wannan ya rasu ne shekara ta 327 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai kuma al-Muntaqa din wato tacewa wanda ya tace shine al-Hafiz Abu Tahir al-Silati as-Silati shine wanda ya aikin tacewa din wanda shi kuma as-Silafi ya ainihin wato rayu daga bayan wancan malami ne ya kuma yana tantama a cikin siru alabin nubala wanda ya rayu har zuwa cikin karni na ainihin wato shida farkon karni na shida rasuwarsa shekara ta 511 insha Allah zamu gode mu ji insha Allah an yi shekara ta 400 ne da 75 rasuwarsa sorry 576 domin ya dade a duniya kwarai yana da shekara 101 san da ya rasu wannan ta hakikin wasu malamai guda biyu Muhammad Muti Al-Hafiz da kuma Ghazwa Budayy wanda bugu ne na Darul Fikr Darul Fikri wanda take kasar Dimashq to su zamu dinga amfani da su zamu bin mun zo insha Allah kowanne zamu karanta shi gurgudan abin da ya sawa kamar da muka saba a cikin awa daya ko awa daya da wani dan abu gurgudan haka to kafin mu shiga cikin asalin littafin zamu dan yi wata yar muqaddima game da su kansu al'amuran ladabi da biyayya me muke nufi da ladabi da biyayya kamar da aka sani dai kalmar ladabi asalinta daga larabci ne wanda take nufin wato yin abubuwa a tsari shine ma'anar al'ada yin abu a tsari a bisa yadda ya dace komai in za a yi shi a yi shi yadda ya dace da a yi shi inda ya kamata a yi shi da zafi a yi shi da zafi inda ya kamata a yi shi da sauki a yi shi da sauki inda ya kamata a zugukuta a zugukuta inda ya kamata a nuna wato abu na natsuwa a nuna kaga misali wurin jihadi ana buƙatar azama da shidda to wannan shine ladabin jihadi wurin koyon ilimi ana buƙatar tawalu da kankan da kake shine ladabin shi shine ina fata mun gane haka ce al'adab abinda ake nufi kenan kalma ce daga larabci ta gangaro har zuwa Hausa ba za mu tsawaita batu akan ta ba a wannan mahallin to biyayya kuma da muka ce anan muna nufin biyayyar gaskiya biyayyar sunna biyayyar Allah biyayyar nagaba biyayyar iyaye duk wani abu da shari'a ta kwadaitar akan cewa abi shi ko duk wani mutum ko wani mukami ko wani matsayi da shari'a ta ce abu mai wannan matsayin muna nufin har da shi a ciki domin a cikin wadannan darussan zamu ji magana akan bin Allah yana da gaske mafi muhimmancin ladabi bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bin iyaye bin shugabanni bin malamai bin nagaba bin wanda ya fika ilimi ko ya girme ka duk zamu ji gaba da wannan haka nan bin dokokin Allah bin dokokin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gindaya bin dokokin da mutane suka yi ittifaki akan su bi dokokin wanda ba su saba wa shari'a Allah ba yana cikin kalmar biyayya da kuma ga dacin mai kira sunan darasin da ladabi da biyayya abinda muka sani ne kamar da al-Imam al-Bukhari ya fitar a cikin littafin shi al-Adabul Mufrad haka al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya fitar da wannan hadisi daga sahabi Abu Huraira Allah ya kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innama bu'istu li utammima salihal akhlaq a wata riwaya kuma makarimal akhlaq Sheikh Al-Albani ya inganta wannan riwaya a cikin as-sahiha cikin mujalladin ta na farko shafi lambar hadisi na 45 annabi ya ce an aiko ni ne sallallahu alaihi wasallama dan in cika makarimal akhlaq dan tabbatar da makarimal akhlaq wato kamar ka ce idan za a yi summary din da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa kalma daya ko zuwa jumla daya sai ya ce shine itmamu makarimul akhlaq in za ka yi kamar annabi yayi summarizing duka abin da ya koyar na tauhidi da aqida da sallah da azumi da jihadi da yan tabayi da hakuri da kaza duka ya summary shi a cikin makarimul akhlaq domin kamar da muka ambata mafi girman dabi'a mafi kyau shine aqida da kyau kaga yana cikin wannan yana nuna maka muhimmancin al'amarin makarimul akhlaq game da addinin musulunci sannan kuma a aikace annabi sallallahu alaihi wasallam mun ga cewa ya cika wannan aiki wannan aikin da yace zai ya cika shi domin sahabbai al'ummar da ya karantar ya rayu da su ya bar musu gadan addininsa to al'umma ce take abun kwatanci wajen kyakkyawan hali da kyakkyawan dabi'a da tsari a rayuwarsu kamar da kowa ya sani sannan mun sani cewa aikace daga cikin abu mafi muhimmanci dake bambance musulmi daga wanda ba shi ba ko musulmin kirki daga wanda ba kirki ba shine yadda yake mu'amala da abubuwan da yake suke kewaye da shi mu'amalar shi da Allah mu'amalar shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mu'amalar shi da manya mu'amalar shi da yara mu'amalar su da iyalai da abokai da abokan ciniki da mutanen gidansu da ƴan angonsu da ƴan garinsu duk wanda suke kewaye da kai da irin mu'amalar da kake yi da su za a hukunta wani iri ne kai haka nan wannan yana nuna mana muhimmancin wato makarimul akhlaq ashe wannan yana bayyana mana cewa ya kamata mu tsaya mu nazarci menene waɗannan abubuwa da mu game su idan muka ce al khuluq ana faɗa a ce al khuluq ayi malamu damma ko a ce al khuluq a mai dauri duka yazo a cikin kira'a ko kamar yadda ibnu manzur yake cewa ana yin damma kuma ana yin wato dauri duka ya halasta a larabci saboda akwai nauyi a dammomin da suke wajen a cikin harshen larabci suka ce al khuluq ko al khuluq abinda suke nufi shine al'ada aw sajiyya al'ada ko hali wa tab'u ko abinda aka halicci mutum akai wa din da kuma shi kanshi addini zamu zo mu ci fassarar da malaman farko suka yi ma fadin Aisha cewa kana khuluquhul qur'an da kuma wannan cewa da aka tambaye ta menene itimamu makarimul akhlaq ce shine cika addini daga al-khuluq wa innaka la'ala khuluqin 'azim da Allah yace al-khuluq anan wa innaka la'ala dinin 'azim kana kan addini mafi daraja daga khuluq yana bada ma'anar addini al-imam al-jurzani a cikin kitab al-ta'rifat yayi ta'rifin me ake nufi da al-khuluq yake cewa ibaratun an hay'atin lin-nafsi rasikha ana nufin dabi'a wadda ta zauna a cikin ran mutum tasduru anha al-af'alu bi suhulatin dabi'a da ta sa ka dinga yin abin da kake cikin sauki wa yusrin min ghairi hajatin ila fikrin wa rawiya ba sai kai tunani ko ka bi a hankali ba da abin da kake yi wanda ya riga ya zama maka jiki ya zama dabi'ar ka to shine halinka akwai abin da in za ka yi sai ka dage sai ka yi da gaske kaga wannan bai cikin halitta to kuma halayen akwai na halitta akwai kuma na dabi'a kuma gani in rayi bambance hali kenan da abin da suke ce ma al-ghariza akwai al-khuluqu akwai al-ghariza zaka ce al-khuluq shine wannan wanda kake yi kuma ana iya alakanta yabo ko suka ci kana iya yin wanda za a ce wannan khuluqun ne mazmum ko a ce khuluqun ne mahmud to wannan shine al-khuluq amma akwai abin da shi ba a ta'allakantar da yabo ko suka akan shi kaga wanda ake ta'allakantar da yabo ko suka kansa muka dauki misali kaman gaskiya mutumin da ya saba da gaskiya yana faɗin gaskiya za a yabe shi akai wanda kuma in har zai yi ƙarya to sai ya takura sai ya yi da gaske zaka ga bai iya ƙarya ba to gaskiya ce halin shi ta kuma za a yabe shi akai akwai wanda kuma shi kuma ƙarya ce halin shi wanda da ya buɗe baki ko da bai buƙata yin ƙarya sai ya yi ya riga ya saba haka kyauta da rowa akwai wanda zai kyauta kawai zai yi ne bai tunani zai ta yin kyauta wani kuma zai yi sai ya ta lissafi ya ɗauko ya ɗan rage ya maida wasu ya sake dubawa sai ko kana da canji ɗauki 500 ka kawo 500 to wannan kaga ba halin shi bane ya daure ne takallum ana yabo ai suka akan su haka abin nan haƙuri da saurin fushi su ma kaga akwai yabo da suka akan su ko mai haƙuri yakan yi haƙuri ko da yaushe mai saurin fushi kuma yakan yi saurin fushi ko da yaushe ba tare da sai ya lissafa cewa bari ma in yi fushi wani mai haƙuri da haka yana ce ina so in yi fushi amma na kasa ko wani ko mai fushi ya ce na so ma in yi fushi amma kasa ba ni da haƙuri to da haka ake gane menene al-khuluq shi kuma ghariza shine at-tab'u abinda Allah ya halitta mutum akai wanda ba a zargin shi akai jin yunwa jin bacci yawan cin abinci za a zarge ka ne kawai idan ka wuce ka'idar shari'a game da shi haka misali karfin jima'i da Allah yake ba wasu ya fi na wasu shi ma dabi'a ne ba a zargin mutum akai ko raunin haka din shi ma ba abin zargi bane in ba wani rashin lafiya ne arzi ba ya bujiro mutum dabi'a na iya zama haka ba abin zargi bane sai dai abin a nemi magani to wannan sune dabi'a dabi'a wanda haka mutum yake wurin ya zo na abincin da zai ci sai kai mamaki kuma da wuri zai ji yunwa
wani kuma bai ci da yawa wani bai san irin abinci kaza da sauransu waɗannan faba'il ba a yin ma mutun zargi akan su sai in ya aikata wanda yake za'idun alal muqtat yana cin abinci wuce hadin shari'a ko yana yin tarayya da mace da wuce hadin shari'a yaje sha wani magani da ba asali game da shi da sauransu to wannan shine abin zargi haka dabi'ar garizar dan adam ta hubbus sultana san shugabanci wa hubbul baqa wa hubbul mal wadannan garaiz ba a zargin mutum akan asalin wannan dabi'a sai in yayi ta ta wuce haddin da ya kamata ina fata mun gane to dan haka suke cewa akwai arkan rukunai wadanda su ne suke matsayin arkanul akhlaqi akwai alhasana da as-sayyi'a kowanne guda hudu duk wani hali na kirki yana komawa ga abu hudu duk wani hali na banza yana komawa ga abu hudu me waɗannan abubuwan abubuwa hudu waɗanda dukkan halin kirki na komawa zuwa gare su shine as-sabru wal iffatu wash-shaja'atu wal 'adlu as-sabru wal iffatu wash-shaja'atu wal 'adlu as-sabr haquli yana da rassa da yake bayarwa na halayen kirki kaga jarinta haquli ke kawo ta yafiya haquli ke kawo ta juriya haquli ke kawo ta haka al-iffa kamewa ita take hana mutum yin alfasha ita take hana mutum yayi hasara ita take hana mutum ya ga abin da ke gurin wani tamanni ko sauransu ash-shaja'a jarinta ita take kawo kyauta ita take kawo sadaukarwa ita take kawo alheri ita take kawo mutum ne isarin gairi ala nafsi duka jarinta ne sai kuma al-adl shike kawo aje komai a mahallin shi wajen yabo ko suka wajen so ko ki da sauransu daga waɗannan hudu sune arkanu al-akhlaqi al-hasan akwai hudu kuma wanda sune arkanu al-akhlaqi as-sayyi'a akwai al-jahl akwai al-zulm akwai ash-shahwat akwai al-ghadab al-jahl al-zulm ash-shahwat wal-ghadab kaga al-jahl shi yake kawo mutum abu mai kyau ya ganshi mummuna abu mummuna ya ganshi mai kyau jahilci ga wannan zina abu ne mummuna jahilci yasa mutum ya ganshi mai kyau zagi abu ne mummuna jahilci yasa ka ganshi mai kyau kafirci abu ne mummuna amma jahilci ne yasa ka ganshi mai kyau jahilci shike suranta maka abu bayan da yake ba jahilci shike kawo wauta da rashin sanin ya kamata da abin da zaka yi a gani a ce Allah wadar ita kuma shi kuma zalunci shike kawo aje abubuwa ba mahallin su ba daga shike kawo hasada da gaba da ƙeta da gulma da sauransu duka wannan zalunci ke kawo su yin hukunci da rashin adalci sannan ita kuma sha'awa ita ke kawo kwaɗayi da ruwa da at-tamau wal jashu wal bukhl wal raza'i iktirafur raza'i zakke mu abubuwa munana duka me ke kawo shi ne sha'awa shike sa mutum ya sata shike sa mutum ya zina shike sa mutum ya rowa shike sa mutum ya kwace duka sha'awa ke sa wannan sha'awar san ya tara abu ya kuna kowa sai kuma fushi wanda shike kawo girman kai shike kawo hasada shike kawo ta'addanci duk fushi ke kawo su da kisan kai to dan haka suka ce waɗannan guda hudu sune mafatih sune rukunai na al-akhlaq al-fasida a musulunci kamar yadda yake a sauran al'ummomi akwai masdari babbuga inda ake samu halaye da ake yabo a kansu a wasu al'ummomin kamar da misali yanzu a Najeriya wataƙila za a ce mabubbuga sources ko masadirin tashri a hukuncin Najeriya shine al'adu wataƙila da constitution din Ingila da aka gada da kaza da resolution na majalisar dokoki ba su bane to da dai sauransu lauyoyi suka san wannan to a musulunci menene masadir wanda daga su ake ɗebo wato dokokin da ake sawa mutane su bi a halayen al'ummarsu akwai wurare kamar guda huɗu na farko shine alqur'ani mai girma a cikin alqur'ani zaka samu wato al'adu masu kyau da yawa irin da Allah yake cewa Isa Allah yake cewa inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwa alqur'anin nan yana shiga cewa zuwa ga abin da yake shine mafi tsayuwa haka إن الله يأمر بالعدل والإحسان هذا كشتا هذا كما أمرني ندا أيك أنا كنت قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاسم البغي ده إلى سنة نديا دك وأنا سنة نبا أن تدع واتو الأدود أبي أود لا دبي دبي لا أكل سامو لقى القرآن وري نبيشين السنة تمزع الله صلى الله عليه وسلم وندا القرآن يابات ونم مطيب da Allah yake cewa wa ma atakum ar-rasul fakhuzuhu wa ma nahakum an fantahu duk abin da Annabi yake kuyi kuyi wanda ya hana ku ku bari laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana lalle ku koyi kyakkyawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka fa in taratu fi shay'in farduhu ila Allah wa rasul wannan duka misalai ne kawai wato irin matsayin da alqur'ani ya bai wa sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da sources na shari'a da halaye wuri da huku da ake samu wato halayen kirki da ake koyi da su shine daga tarihin sahabbai sorry daga tarihin mutanen kirki fil jumla siyarus salihin to as-salihun ana raba su a ce akwai al-anbiya al-awliya as-sahaba at-tabi'una wa tabi'uhum a'immatul huda wa ulama'us sunna wa sa'irul muhtadin duk wanda zaka yi saka su a ciki annabawa a karam farko waliyai suna biye da su da waliyai da siddiqai sannan sai kuma sahabbai din fil jumla gaba daya su sannan sai tabi'ai sannan sai atba'u tabi'ina sannan sai sauran malaman musulunci shugabannin shari'a irin su Malik su Abu Hanifa su Shafi'i da sauransu sannan kuma sai a'immatul muslimina limaman musulmai wanda suka mutu wanda suke rayu duka halayensu na kirki abun koyi ana koyon halin kirki daga wajensu sai kuma sauran mutanen kirki wanda suka koyar da kai a cikin sana'ar da kake ko a ilimi ko a rayuwa da malaman da suka karantar da kai da shugaban da kai karkashin su a wani aiki ko ka sani ko baka sani ba kana koyon al'adu da dabi'unsu misali yaya na koyon al'adun iyayensu masu koyon sana'a idan kai kana koyon tela oganka da ya koya maka tela dole za ka kula koyi halin shi idan baya cika alƙawari ka ba za ka cika ba haka kafinta haka mai tukin mota da yake koyon tukin mota a gun ogan shi in yana tsayawa a yi sallah kai ma dole ka koyi tsayawa a yi sallah in bai tsayawa a yi sallah za ka kai ma sallah za ta yi rauni a cikin tunaninka idan ya saba faɗa da jami'an tsaro kai ma za ka koyi wannan ya saba faɗa da fasinja kai ma za ka koyi wannan ya saba satan hanya duk za ka koya ko ko ka sani ko baka sani ba zai maka naso ina fata mun gane haka miji da mata idan mijinki na kula da sallah to za ki koyi wannan al'ada in yana wasa da sallah ba za ki san sanda za ki koyi wannan ba wannan haka yake tilqa'iyyan kamar larabawa suke cewa man julisa junisa duk wanda ka zauna da shi to kana gigiran al'adar shi kana sani ko baka sani Allah ya sani don haka sahabbai ake bance jama'a ina son karanta mana wata magana ta Ibnu Abdul Barr a cikin Jami'u abinnan bayanin ilmi wa fadlihi duk da zamu lokanta a cikin littafin yana magana akan sahabbai sai ya dauko maganar Ibnu Mas'ud da Ibnu Mas'ud yake bada labarin sahabbai yana cewa ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kanu afdalul umma abarraha quluban وأعمقها علما وأقلها تكلفا اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولإقامة دينه فأعرفوا لهم فضلهم واتبعوا أثرهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم wannan siffanta wace takaitacciya kuma gamsasshiya game da sahabbai yace waɗannan da kake ganin su an tambayi mas'ulin ne game da sahabbai me zai ce akan su yace waɗannan da kake ganin su sahabban annabi Muhammad ne ba sai yana magana kamar shi bai ma cikin su yace sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama afdalul umma sune mafiya falala a cikin al'umma abarraha quluban wato kanu abarraha ke sun fi dukkanin al'ummomi kyakkyawar zuciya mai bin Allah wa aqal wa aq ma'a maqaha ilman sun fi dukkanin mutane zurfin ilimi wa aqallaha takallufa kuma sun fi kowa karancin daukar wa kai abin da yake da wahala a cikin addini ko rayuwarsu suna bin abin nan al-hanafiyya al-hanafiyyati samaha mai kakkyar addini mai sauki shi suke bi ikharahum Allah li suhbati nabiyyi Allah subhanahu wa ta'ala ya zabe su dan su zauna tare da annabin shi zama tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a falala ce wanda ba za ka taba riskarta ba kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da ɗayan ku zai ciyar da girman dutsen Uhud na zinariya ba zai kai wato rabin Uhud da sahabi ne ciyar ba saboda shi ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna da shi ya yi imani da shi wani ma ya ci abinci tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaisa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya raka shi jihadi ya raka shi aikin haji sun shiga sun fita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu addu'a ya ce yana son su ya ce a taka nesa nesa da su ya musu alƙawarin aljanna falala ga ta sai ya wuce da su to wanda da ya samu wannan ya riga ya gama shan kwana gaba wali iqamati dinihi Allah ya zabe shi dan su tsaye da addinin sa fa'arifu lahum fadlahu ku dinga wato appreciating ku dinga recognizing din falalarsu ku dinga jinjina ma falalarsu shine ma'anar fa'arifu lahum anan ku san darajarsu wattabi'u atharahu kuma ku bi sawun aikin su watamassaku bimastata'atin min akhlaqihim ku yi kokari ku yi ruko da abinda za ku iya na halayen su kaji mahallu shahid ke wasiyari da al'adun su fa innahum kanu alal huda almustaqim suna kan shari'a ce madaidaiciya Allah ya kara musu yarda sai kuma sauran mutanen kirki wadanda kamar yadda muka kwatanta su ma ana daukan dabi'a daga dabi'arsu shi yasa zaka Qur'ani yayi ta bada labarin annabawa da waliyai da mutanen kirki dan a dauki izina daga rayuwarsu da irin halayensu to abu na gaba da muke so mu ambata a wannan irin mukaddima shine menene manufar da ya kamata mutum ya kula da ita wajen ruko da halaye na kirki me abin da kake nema daga hali na kirki abu na farko da kake nema daga ciki shine imtithalu amrillah eh musaddaq ne yake na fadi qur'ani sunna siyar salihin go oke sura na hudu shine al'adat wa taqalid alhasana jazakumullahu khair al'adat wa taqalid alhasana al'adu da halaye na kirki kalsa al'adar mutanen da kake rayuwa da su ko inda kake zama to al'adun su masu kyau suna daga cikin source da ake samu wato abin nan makaribul akhlaq daga ciki amma nan ana kaidi da masu kyau domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tarar da laraba sada al'adu daban-daban akwai masu kyau akwai muna masu kyau sai aka tabbatar da su akai irin halin kyauta halin jarunta kishi akan iyalansu kishi akan al'ummarsu sai aka bar su gaba wanda suke munana shan giya fajirci zulaya wurgin mutane da laƙabi na banza da irin abin da suke yi ma ƴaƴa na kashewa duk wannan al'adu ne munana sai aka hana saboda haka su al'adu a karankin kansu ba za su zama kansu ba sai an gwama su da abin da shari'a ta zo da shi idan shari'a ta zo da shi sai a karba to abinda yasa aka ambaci al'adu an karkace ai to dama suna cikin shari'a saboda abinda yasa aka ambaci al'adu karkace saboda in an ce su shari'a ta yadda da su to ai dama suna cikin shari'a ko shari'a kuma shi ne Qur'ani da Sunna da wancan tafarkin na gabata me yasa aka ambaci al'adu specifically saboda a mahallin da zai zama al'umma ka suna yin wata al'ada idan ka bijirewa al'adar to ka saba wa kaidar shari'a in ka bijirewa al'adar da mutanen ka suke wanda kuma ba mara kyau bace ka ce kai ba ruwanka da wannan al'adar sam kai ta yaki da ita ko ka dinka fito na fito da al'adar su wajen yare ko sutura ko abincin da suke ci ko nau'in rayuwar da suke ko nau'in tunanin da suke ginuwa akan shi indai ba saba wa shari'a ba to ba daidai bane ka ce ba ruwanka da al'ada shi yasa aka hana sanya saubu shuhura ka sanya sutura da ya saba wa al'adar mutanenka ko ka dinga magana da irin yaren da ya saba wa mutanenka ko ka gina gida ko matsuguni wanda ya saba ma irin mutanenka ko ka gudanar ta sana'a wanda ta yi cikaro da irin sana'o'in da al'umma ka suke ka go gari ka tarar da gari lafiyayye mutanen kirki sai ka zo ka buɗe musu hotel na shaye-shaye kaga wannan mugu al'ada ce ya kamata a yaƙi ka ne akan ta to haka wanda zai ci shi an saba duk mutanen kirki ga irin sutarar da suke sawa sai akan ka kai ka canza wata sutura wanda kuma a tunanin mutane wannan shiga ce ta rashin kirki to wannan shine abin da saka ce al'adu na gari suna daga cikin sources da ake samu ainihin wato a makarimul akhlaq da gari suna fata mun gane wannan to sai mu je abu na gaba shine hadaful akhlaq abin da yake nufi da ahdaf na akhlaq shine wato manufar da akan ta ne zaka gina dabi'unka na kirki me yasa zaka dinga kwaikwayon dabi'a ta kirki na farko saboda hakan yana daga cikin imtithalu amrillah bin umarnin Allah domin Allah subhanahu wataala a wurare da dama yayi umarni da abu dabi'u masu kyau irin fadin Allah misali khudil afwa wa amur bil ma'ruf wa a'rid 'anil bil 'urf wa a'rid 'anil jahil cikin a'raf ke rubu khudil afwa wa amur bil 'urf wa a'rid 'anil jahil kai riko da afwa sannan ka umarci mutane da abu wanda yake al'urf wanda mutane sun yarda da abu abinda ake nufi a cikin addini da al'ada da mutunci sannan kuma Allah ya ce ka kauda kai daga jahili kaga wannan umarni ne daban halaye na kirki yana daga cikin usul na halaye na kirki al'afu al'amru bil 'urfi da kuma al'iradu 'anil jahiliyya irin fadin Allah game da ka'idar tantance labarai in ja'akum fasiqun bi nabai kaga shi ma yana daga cikin akhlaq na kirki da zaka amfana da shi haka irin hani da Allah yayi la yaskar qaumun min qaumi asa an yakunu khayran min zaka shar duk wannan yana cikin imtisalu amrillah sannan kuma har ila yau da'a ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda da'a ga manzon Allah kuma ɗaya ne daga cikin rukunin tabbatar ka musulmin kirki wa atiullah wa atiur rasula to annabi yayi umarni da dama akan kyakkyawan hali irin fadin sa a cikin hadisin da Imam Ahmad Tirmidhi suka fitar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ittaqillah haythu ma kunta wattabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan kaga wannan duka umarni ne akan kyakkyawan dabi'a da yace ka ji tsoron Allah mun fada cewa ji tsoron Allah shine ra'asul akhlaqil fadila sannan yace ka dinga mu'amalantar mutane da hali na gari sannan yace kuma ka dinga bibiyan wato in an maka mummuna karama da kyakkyawa in kai haka wannan kyakkyawan za ta soke mummunan ko kuma idan kai da kanka kai abu mara kyau kai kokari ka goge shi da abu mai kyau wannan abu mai kyau zai lalata zai destroy wancan innal hasanati yudhibna sayyi'ati sannan kuma yace wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan ka mu'amalanci mutane da dabi'a mai kyau wannan hadisi ne tabbatacce a Sheikhul Albani ya inganta shi Al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya fitar da shi haka a Tirmidhi a cikin Al-Jami'u nashi haka sannan malamai suka ce halaye na gari da na dubba masu kyau suna janyo wa bawa Allah ya kaunace shi Allah zai kaunace ka kamar da Allah ya faɗa wa ahsin inna Allah yuhibbul muhsinin haka Allah yana cewa wallahu yuhibbul sabirin haka inna Allah yuhibbul muqsitin wannan abubuwan da in kai su halin kirki ne Allah zai kaunace ka a cikin kaunar kuma har ila zaka samu kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin an tabbai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce su wane ne suka fi kusanci da kai yace inna min ahabbikum ilayya wa aqrabukum ilayya manzilan yawmal qiyamati ahasinukum ahasu haka yi ahasinukum akhlaqan wanda suka fi kyawawan dabi'u su na fi so inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma su ne ranar alkiyama za su gan su kusa da ni a masaukin aljanna Allah ka sa mu samu wannan falala wannan ma hadisi ne tabbatacce da Imam Tirmidhi ya fitar da shi ne isnadi tabbatacce wannan duka hali na kirkire ja maka wannan sannan kuma daga cikin mafi girman abin da zaka samu kana da hali na gari shine kuma abin da kowa yake nema a duniyar nan shine tsira da Annabi yake ce ma wannan mutumin a hadisin Mu'az da yake mishi da yake ni ba zan yi irin doguwar sallah ko ba me zan dinga yi me kai me kai ka yace kawai nace Allah ya gafarta min zulmaina Allah ya sani aljanna kai sani a wuta yace wala umsinu dandataka wala dandanta mu'adin ni ba zan iya guna gurin da kake baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsawaita addu'a da kake ni ba zan iya ba ban da wannan karfin imanin wata kike ko karfin larabci ko fasaha ba zan iya irin na Mu'az ba sai Annabi ya mamu shi yake cewa ala hadha nudandim mu din ma duk maganar da muke wannan abin shi muke nema shiga aljanna da tsira daga wuta wannan ita ce asalin manufar kowanne mu'mini a duniya sawa'un ya dauke ta da muhimmanci ko yana sawarwari da ita amma ita ce dai al-ghayatul uzma da Allah ya sauko da Annabi Adam zuwa duniya abin da alƙawari kenan cewa ayi biyayya ga Allah ya maishe mu gidanmu na gado shine aljanna Allah ya sa mu tsira to a cikin hadisi wanda al-Imam Ahmad da Tirmidhi da Ibn Majah sun fitar da shi haka Bukhari a cikin Al-Adabul Mufrad hadisi ne shi ma tabbatacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi cewa ma aktharu ma yudkhilun nas aljanna meye mafi girman abin da zai shigar da mutane aljanna Annabi ya ce taqwallah wa husnul khulq tsoron Allah da kyakkyawan dabi'a aka ce mishi menene kuma abin da zai shigar da mutane wuta yace mummunar dabi'a rashin jin tsoron Allah da kuma mummunar dabi'a dan haka jama'a wallahi mun kiyaye al'amarin dabi'a nan muna muna wasa da al'amarin dabi'a wato muna zama highly unguided in our attitudes musamman mu da yake ce mu ustazai koyan izala koyan salafiya ko daliban ilimi wanda ya kamata mu fi sauran mutane kokarin kamanta irin hali da dabi'u mutanen farko din nan amma sai ka ji da dama sauran mutane wadanda watakila ba su sa kansu al'amarin su yan zafin kai ko yan kishin addini ko masu neman ilimi ba sai ka suna kuka da mu akan cewa ba mu dabi'a mai kyau kuma bai haƙin wannan kuka saboda mutum yayi mu'amala da wannan ustazin yayi da wancan bai ji daɗi ba ustazi ne sirkin shi ustazi ne customer shi ustazi ne tailor shi ustazi ne driver shi duk yayi mu'amala da su bai ji daɗin su a office ko a kasuwa ko a harkar neman aure ko a kasuwanci ko a bashi ko a kai ko a mu'amala ma ta masallaci ustazi yayi abin da bai dace ba wanda in wani ma abin bai dace ba amma kai in kai to ya fara shin dacewa saboda mutane za su kuma hujja akan cewa kai kana da sani ga wannan hadisi jama'a da ya kamata shi ma mun ba'anta da shi man musulmi ya fitar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba da labari yake cewa marra rajulun bi ba'di shajaratin bi ghusli shajaratin ala dhahri tariqin fa qala wallahi la unajjiyanna hadha 'anil muslimina la yuqdihim fa udkhila aljanna muslimi ya ruwaito annabi yake ba da labari cewa wata rana wani mutum yana wucewa ta wata hanya sai ya ga wani reshen bishiya mai kaya akan hanya sai ya tsaya ya ce na rantsi da Allah sai na cire wannan abun daga kan hanyar musulmai dan kada ya cutar da su annabi ya ce fa udkhila aljanna wannan abin da aka ce mafi karancin imani din nan ko cewa al-imanu bid'atun wa sab'una shu'ba a'laha qul la ilaha illallah wal haya'u min al-iman daga ciki annabi ya ce na kasa shine cire wani dan datti daga kan hanya kaya ko kusa ko dutse ko wani abu makamanci haka wanda bayani yake mai sharhi a littafi guda shine shu'abul iman da bayani sharhi wannan hadisin ne gaba ɗayan shi to wannan abin da take rinawa jama'a wa ma akthara ma nahtakiru hadha yushlaka ke tunawa when last ka ga wani da ta hanya ka ji da wannan manufar bari in tsaya in cire wannan when last ka tuna wannan to yanzu ka cire ka sa wannan niyyar kamar yadda bawan Allah nan yace yace wallahi ba zan bari ya tutar da mu'minai ba sai ka samu aljanna insha Allah sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ka fata maza babanka wani yana nuni zuwa ga muhimmancin halaye na gari dan samun tsira gaba halaye na gari suna da hanya biyu da muke yake iktisabu hanya ta farko shine al-qabr. Allah ya halice ka da wannan dabi'a, wannan wata kyauta ce daga Allah, kamar yadda yake a cikin hadisin al-Ashadd, wannan mutum mai suna Mundir al-Mundir ibn A'id, wanda ibn jama'ar shi suka musulunta a gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, suka bi sai manzo Allah yake ce mishi, a tare da kai akwai wasu halaye guda biyu da Allah yake so, daga ciki akwai al-hilm, akwai haƙuri, wal anat, da bin abu a hankali. Sai ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yake cewa waɗannan halayen ya manzo Allah, haka Allah ya halicce ni, ko ko ni ne na same su da kaina? Sai ce haka Allah ya halicce ka. Wannan hadisi ne tabbatacce, ko kwanaki malam Dawud ya sharhi shi, ko a cikin karatukan shi anan hafizahullah, Imam Ahmad ya fitar da shi, haka Imam al-Bukhari, ina ji a cikin karatun Bukhari ne aka sharhi shi anan. Bukhari ya fitar da shi a cikin al-Adab al-Mufrad, afwan, a cikin Adab al-Mufrad Bukhari ya fitar da shi, ba a cikin Sahih Bukhari ba. To sai al-Sheikh al-Uthaymeen, al-Allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah, a littafin shi mai suna Makarimul Akhlaq, ya kamata ka karanta shi, littafi ne kankani juzi, sunan shi kenan Makarimul Akhlaq. A ciki sai yake cewa wannan hadisin na tabbatar da cewa akwai halaye wanda suke fitriya, akwai muktasaba. To muka ga annabi mushi inkari ya ce babu wani hali da kake iktisabiya. Sai yace kuma a cikin haka akwai nuna falalar halin wanda yake fitriyun, kamar ya bi wanda yake muktasab ta fuskar Allah yana son wannan halin, domin da zama kana yin shi ne ba tare da ka takura ba, to ya fi falala. Sai ka dinga addu'a, za mu zo mutum za su sama har addu'a yake, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsani illa ant. Sai ka dinga addu'a sai Allah ya samu maka da wannan halin, ya fi daɗi fiye da wanda za ka yi da ƙarfin tsiya, duk da abu ne mai yiwuwa shi ma. Za mu zo mutum wani lokacin ka kana yin hali na kirki amma da ƙarfin tsiya, za ka je ka yi ba, ka dawo kana da dama, ka dawo kana da cewa da na sani da ban yi haƙuri ba wallahi, to ga sai aikin ya lalace. Hanya ta biyu da ake samun ake iktisabin hali mai kyau shine bir riyaba, ta hanyar training yau da gobe, wal iktisab da kwaikwayo, saboda kamar hadisin da ke cikin littafin الامام احمد بن حنبل ده البخاري ده مسلم لما زال صلى الله عليه وسلم يكي تشوا العلم انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم ومن يتحرى الخير يؤطه ومن يتحرى الشر يجده كاغدو ده يتي والحلم بالتحلم حقري ده جوريا كويا اكي za ka yi ƙoƙari ne ka koya, ashe ana iya koyan haƙuri da juriya da rashin gaggawa, da za ka iya koya, ko da asali ɗabi'a ka mai gaggawa ce, za ka yi ƙoƙari kana ragewa a hankali a hankali har ta rubuta gawo daidai wa daidai gwargwado wanda ba abin zargi ba. Sannan afwan, wannan hadisin ba Bukhari fitar da shi ba, na kwafsa a nan ƙwarai da gaske, yana cikin littafin abin nan ne, littafin Al-Khatib البغدادي تاريخ نسا da kuma littafin al-hilm na ibnu abi dunya shine suka fitar da shi astaghfirullah. Wannan nake hari wanda ke cikin bukhari shine laysa shadidu bis-sari'a, wato mai karfi ba shine wanda yake wawo shi kafan mutum, annabi ya ce walakin ash-shadida man yamliku nafsahu inda al-ghadab. To kaga ashe kana iya ka ji fushi ka tare shi kenan, ka koyi tara fushin ku. Ina fata mun gane wannan, kuma annabi ya yaba wannan shine ke cikin Ahmad da Bukhari da Muslim. Haka nan jiba hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi ausin, annabi yana ce mishi la tagadab, kar kai fushi, shi ma yana nuni zuwa ga ba ya koyar rashin fushi. Kuma a aikace ana ganin mutane suna koya din su saba, wasu gode su koya, ko kuma a yi musu wani training da zai koya musu, irin da ake musu sojoji, soja ai ana cire mishi abin da suke ce masa civilian mentality ne, ko za ka ga ya saba da juriya, ya saba da haƙuri, ya saba da dauriya, ya saba da yunwa, abubuwa da yawa ne saba da su. Haka yan makarantar boko ba sai ake musu ba su ma mutaje jami'a kafin ya gama, akwai abin da dama zai saba da shi wanda bai saba da shi ba na halaye. Kaga ya yi takhalluki da wannan halaye. mutane suna suna da wato bambanci ta fuskar halaye dangane da yadda ake kallon su daga gari zuwa gari ko daga ƙasa zuwa ƙasa ko daga al'umma zuwa al'umma ya kamata mu san wannan abin da ake cewa moral relativism relativism shine al nisbiyatul akhlaq nisbiyatul akhlaq yana da kyau ka santa shine akwai abin da a wani wuri ko a wani gari ko a wani lokaci ko a wani yanayi hali ne na kirki a wani ruko ba haka ba akwai san da hakuri ne zama halin kirki akwai san da kuma hakuri ne zama abin Allah wa ta'ala dai yau misali wani zai dalla maka ma dika suka ce ai ni mai hakuri haka nan kawai dole ka san matakin da zaka dauka na akalla ka tambaye shi me kame kaga ne ba za ka ci kudi ka bashi ba kace ka gode ko kaga akwai yanayin da hakuri ke da amfani a kullum sun da bai da amfani in kai hakuri dan abin da aka maka ba za ka yi hakuri ba idan an ci zarafin addininka ina fata mun gane bambanci to haka daga al'umma zuwa al'umma yanzu mu al'umma musulmai abun mu al'iffa hali ne da kirki shine mutum ya kame har sai yayi aure ba ruwan shi da hulɗa da ƴa mace haka ƴa mace ta kame har ta kai buzurcin ta gidan miji amma kaga abun turawa su wannan ba ba dabi'a bace ta kirki su abun sa abun anya za a fara kana anya wannan lafiyar shi lokuwa ba yi da budurwa kun ga hankali kuma ne ya fara shigowa cikin al'umman mu akwai al'umman da ma ba sa yin aure sai sun san junan su har sai ma an haihu dan a tabbatar da cewa ba a yi zaben tumin dare ba abun su wannan ne kyau to haka a cikin halayen da zaka kwatanta tsakanin al'umma da al'umma dabi'ar cakuɗeɗe ne maza da mata kaga abun nasara ba komai bane amma abun musulmi abun kyama ne haka al-mulkiyya ownership na dukiya in ka kwatanta tsakanin theory na ra'asmal shine me ake ce mishi da turanci capitalism da theory na shiyuiyya shine irin na rashin din nan communism da theory na musulunci za ka ga kowanne da suke kallon mulkin dukiya daban ne shi ra'asmal ya koya mutane tsabaragen danniya ta private sectors da individuals su mallake komai kuma su yi wa kowa zalunci da zagara ma wajen sayarwa da farashi wannan shine gaya ta ra'asmaliya cewa wanda yake da jari shike da kasuwa su kuma shiyuiyya suna ganin a ce ma ga wani ya mallaki wani abu ba na ƙasa bane to wannan ma zalunci ta'addanci ne kuma dole a yake shi da haka komai na al'umma ne duk abin da kake da shi na al'umma ne ba kai sakai komai akai ba shi kuma musulunci ya ce a al'umma tana da nata individuals suna da nasu sannan kuma kowa ga haƙƙin da ke kai shi haƙƙin zakka da haƙƙin sadaka da haƙƙin kyauta da haƙƙin rangwame duka sai aka saka su kaga musulunci shi yayi blending din duka biyu to zaka waɗannan mabadi ne da zaka iya fahimta ta fuskar yadda ake gane moral relativism shi sa zaka duka sai abin da suke cewa ake ce mishi as-sadma as-thaqafiyya shine cultural shock in ka je wurin da ake wani abu wanda kai baka saba ba wata al'ada da kai baka sani ba sai ka ji karuɗi irin da yake wasu al'adu a nan kasashen Najeriya din nan ma kadai in ka je wasu wurare dai kana yawo za ka al'ada wadda za ta baka mamaki na ji na taɓa ku labarin wani gari da muka taɓa zuwa wanda mutum zai yi aure sai ya zo gaban dattawa ya yi tutu dan a ga irin kashin girman kashin shi alama wasu suna cin abinci da ka mutum zai yi wannan kashin sai ya kwana da kwanaki yana cushen abinci din dan yanzu ka ga wannan ai su kuma sun saba ba dattawa za ka zo ka dubura a gaban su ba za ka kawo musu stool din bane a sai ka yi shi live din ne ga Allah shi ta a ga wannan ai ba dabi'a bace ta gurin mun za a gumu ko kamar su kuma sun tashi sun ga ana yi inna wazanna alba'ana kadhalika yaf'alu yanzu da kaje ka ce musu wannan ba kyau su kuma ba za su yi ba to su kuma idan suka zo cikin mu nan suka ga ana bada mutum aure kai ba amma taba sanin a ina yake tutin shi ba ba sai ina ne toilet din da yake kashi ba sai su ce za ku bashi aure ba ku sai rabucin da yake ciwa ina fata mun gane wani kauye ne kusa da Abuja na manta sunan kauye kauye gwara wani Allah shi ta so sannan al-imamu al-mawardi a cikin littafin adabuddin wa dunya yayi wasu maganganu masu muhimmanci game da me ke kawo juyin juya halin dabi'ar mutum mutum na kirki mai hakuri sai ga ya zama ba haka ba mutum mai kyauta ya canza ya lissafa abubuwan da suke sa mutum dabi'ar shi ta lalace daga ciki ya kawo alwilaya shugabanci shugabanci sai ya sa dabi'ar mutum ta lalace wani kudi saboda frustration na mabiya wani kuma saboda dagawa da girman da shugabanci ke ba mutane innal muluka idza dakhalu qaryatan afsadu wa ja'alu izata ahliha adilla wa kadhalika yaf'alu daka mutumin da ka sani in ya zama shugaba ka kai tsammanin za ka ci gaba da ganin shi haka ya canza abokai ya canza tunani ya canza tsari ya canza fikira ya canza abinci da komai wannan wani abu ne da is expected naturally ne karka saboda mun san wannan karatu ba shi samu ke jin haushin abokan mu da ƴan uwan mu da suka samu sarauta ko kan zama mutum ya zama ya kamata ku bashi uzuri bai zama yadda yake da ba ina fata mun gane ba tana ce an bashi gwamna ko an bashi wani babban makami ko ya zama wani abin sannan na biyu akwai al-uzla idan mutum ya zama an ware shi ba a yi da shi ko ya ware kanshi a cikin wani abu da ya kamata a yi da shi to zai iya samun matsala a cikin shi saboda frustration wani ma zai samu matsala a kwakwalwar shi da jiya wani yana cikin tafin adabul dini wa duniya na almawarti abu na uku shine algina wadata idan wadata ta bijiro mutum tana iya juya shi ita ma wannan agawuwa ne da suke aikata ba sa bukatar wani dogon shari'a haka alfaqar shine na gaba kishiyan wadata talauci dan ya zo bijiro mutum yana iya canza shi daga mai hakuri zuwa mara hakuri ko daga mai daraja zuwa wulakantacci ko daga wanda ake jin maganarsa zuwa wanda ba a jin maganarsa ko daga wanda yake sai fara zuwa wanda bai sai fara ba to sai ga wanda ya canza mishi hali ko ya canza mai tunani ko ya canza mishi yadda yake mu'amalanta mutane sannan sai kuma al-humum damuwar rayuwa bashi rigima fadan siyasa rikicin addini rikicin yan kidnappers din duk abin da ya damu mutane to yana iya canza musu tunani idan mutum humum suka mishi yawa yanzu wani bashi ne za a bi shi amma saboda damuwa ba kai saba ka tambaye shi kana ba shi bashi ka tambaye shi sai zage ubanka ka kamata ya baka hakuri ba amma tun da kuma ta mishi yawa yana ganin da a mutu da rai ba ta ɗaya ne ko mun gane shi sa galibin da aka mutane ke tada tarzuma a cikin al'umma irin waɗannan ne wanda damuwa ta musu yawa an rasa wanda zai saurari damuwarsu wanda suka kasa yin aure suka kasa yin makaranta suka rasa admission suka rasa sana'a suka rasa iyaye suka rasa kulawa abubuwa da dama da ya kamata su samu basic ba su samu ba to sai damuwa ta musu yawa to su ne idan aka ba su barkar da wanda su ne kan gaba saboda ba su da stake ba su damu a mutu ko a rai ba ba su da shago da za a kona ba su da wani kasuwanci da ya samu matsala ba su da aikin yi dama za kuma su iya ma sace-sace in sun samu hali su wannan kaga dole gwamnati ta kula da irin su sannan al'amrat cututtuka na iya canza mutane suna iya mai da su baya da suke bada wani cuta za ta same shi sai ga ta canza mishi gaba da biya sai kuma ulus sin shekaru alharam shi ma yana canza dabi'u mutane ma wanda yake duk wannan su suke canza dabi'u mutane har ila malamai sai kokarin su yi bayani akan wato abubuwa matakai da ake bi wajen samun dabi'a ta gari wanda wannan ina fata za su zama mana wata lacca ce musamman wata rana shine turku iktisabi al-khulq al-hasan kuma suna da yawa sun kusa guda 20 tun daga aqida ta gari da addu'a da mujahada da al-itibar da yawan karatun al-Qur'ani karanta sira ta sahabbai karanta tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowanne da matsayin shi to abinda nake so na cike mana da shi shine akwai buƙatar musulmi dalibi ahlus sunna ya kokari ya karanta da tafai wanda suka shafi wato dabi'u na garjama akwai su kuma da yawa amma kamar yadda muka saba al'adamu irin da malamu su koya mana mu fi dogaro da littafin malaman da fiye da na baya to zan faɗa mana sunaye wasu tafai da suke da alaka da irin waɗannan tarbiyya da gyaran zuciya da gyaran rai daga ciki akwai littafin Ibn Muflih al'adabu shari'a na Ibn Muflih wanda littafi ne sananne kuma sababe juz'i uku ne akwai littafin adabul dini wa duniya na shi al-imam al-mawardi ana buga shi a cikin juz'i 8 sirarai haka akwai littafin ainihin rawdatul uqala na ibnu hibban rawdatul uqala ta ibnu hibban ana buga shi a cikin mujalladi daya haka mai juz'i biyu akwai littafin al akhlaqu was siyar na ibnu hazm al zahiri rahmatullahi alayhi sai littafin littafin idhasul lahfa amma sayyidi shaitan ko min masayidi shaitan na ibnu qayyim al jawziyya rahmatullahi alayhi sai kuma littafin sayyidul khatib na ibnu al jawziyya littafi mai daɗi kwarai sayyidul khatib na ibnu al jawziyya da kuma kitabul ada na imam al bayhaqi mai irin wannan sunan kitabul ada na bayhaqi abubakar al bayhaqi da littafin ibnu qayyim har ila yau madarijus salikin fi masaliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wanda sharhin fatiha ne asalin shi amma yayi magana akan waliyai da mutanen kirki da dabi'unsu da al'adunsu bi ishabin kamar da kasan ilimin ibnu hazm da rubutunsa ibnu qayyim da rubutunsa Allah ya gafarta musu sai kuma littafin uyunul akhbar na ibnu qutaiba ad-dinawi uyunul akhbar akwai kuma littafin al-adab al-mufrad na imam al-bukhari wanda sananne ne wanda na so mu faɗa ma tun farko cewa me yasa muka tsallake shi ba mu zabe shi ba saboda muna so mu guje wa maimai na abin da wasu daga cikin malamanmu da magabatan musulmi ko kuma a yanzu ma suna yi da abin da muke ganin ba bukata sai an maimaita shi ba dole bane to littafin adabul mufrad da riyadus salihin da ire-iren su duk ko ina ma ana karanta su da ka kare zama kawai mujarradin maimai ne muke sai kuma littafin al mujalasa wa jawahirul ilm shi ma na addinawi al mujalasa wa jawahirul ilm na addinawi sai kuma da takafan ibnu ad-dunya majmu'ul takafansa wanda ga ɗaya daga cikin su akwai kitabul ilm akwai kitabul juhi akwai kitabul zuhud suna nan da yawa da yawa an buga su cikin majmu'a mai mujalladi 8 ko 9 muna nan da su a nan maktaba mutadarrijus salafiyya duk da kuma aka ambata nan dukkanin su muna da su a nan maktabar mutadarrijus salafiyya walillahi alhamd Allah ya gafarta mana da banki tara mana su kuma akwai su a kasuwanni za ka iya samu su ka siya kuma a zamanance idan kai dan takarda ne za ka iya cire su daga yanar gizo kai tanzilin wato nusakh elektroniya daga yanar gizo ka zauna lafiya ruka ka dinga kalla daga cikin device ɗinka a cikin comfort ɗakin ka duk wannan babu wani iskari akai insha Allah wannan shine mukaddimar da muka so da mu gabatar ma wannan darussa insha Allah idan Allah ya kaimu darasi na gaba idan karatun ya zago to kawai kai tsaye za mu shiga cikin tafani kamar yadda nace duka su ukun za mu dinga karantawa a hankali gurgurdan hali tsarin karatun shine za mu fi damuwa da mutum din domin tafan dukan su masu isnadoji suna kawowa da isnadi amma isnadin zamu karanta su ne ba tare da mun damu da yin bayanai akan su ba in ba wata mas'ala ko wata qadiyya ta zama hassasa ko muhimma jiddan ba zamu fada muwa da mutun din kuma mutun din akwai marfu'at hadisi marfu'ai daga manzala sallallahu alaihi wasallam akwai mauqufai da atharus sahaba akwai labarai da abinna da bayanai da suka shafi na bayan su to wanda zamu fi damuwa da sai in ya inganta sannan zamu tabbatar da shi in bai inganta ba bai inganta ba sune marfu'an domin da su ake kafa shari'a kuma alhamdulillah zamu samu wannan bayanan duka malamai sun yi su ba bayanan mu bane kuwa malamai bane amma duka malamai sun yi su akan kaza ya inganta kaza bai inganta ba gurgurdan hali abinda Allah ya huwace mana zamu yi itimadi da waɗannan wato manzannan su wajen tattauna bayani akan inganci ko rashin inganci na wasu ruwaye zamu saurara an insha Allah saboda ƙurewar lokaci sai Allah ya kai mu darasi na gaba nake cewa fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi